وكل ضلالة في النار. بان هكا ينقوى إن من جيسوات الدين المسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أبوديا والله سبحانه وتعالى ديك الدري هتورمو أولا مجلسي na masjid sahaba wanda muka saba gabatar da karatu a dukkan yammaci na Laraba daga littafin Riyadus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin wallafar Al-Hafiz Abu Zakariya Yahya ibn Sharaf An-Nawawi rahmatullahi alayhi. A wannan shine majalisi na biyar a yammacin nan na Laraba 29 ga watan Jumadal Akhira hijrar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina na da shekara 1447 wadda ya yi daidai da 17 ga watan 12 shekara ta 2025 miladiya. Gabanin mu ci gaba da karatu, akwai tambaya da aka yi makon da ya gabata tare da cewar na ga wanda ya yi tambaya baya nan, amma tunda karatu a makon da ya gabata na 82 wanda ya ce an ummul mu'minina ummi salamata wasmuha Hind bint Abi Umayya, wannan hadisi na ummul mu'minin ummu salama Allah madaukakin sarki yadda da ita, an ambata mana sunanta, an ce sunanta Hind bint Abi Umayya Hudhaifa al-Makhzumiyya. To da muka karanta wannan hadisi, ɗaya daga cikin mahalarta da ya ji sunan ita wannan baiwa Allah Ummu Salama sunanta Hind bint Abi Umayya, to sai ya yi tambaya kan cewar ɗaya daga cikin mutane guda biyu da suka zauna tare da Abu Talib lokacin da yake jinya ta rasuwa, ya ji shi ma sunansa akwai Abu Umayya, kenan yana da dangantaka da ita Ummu Salama. Hadisin asalin hadisin da ke ba da labari dangane da jinyar babban annabi Abu Talib, Imam al-Bukhari ya fidda hadisin cikin sahihinsa cewar lokacin da Abu Talib yake jinyar rasuwa, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiga gare shi. A daidai wannan lokaci akwai mutane guda biyu tare da shi, da Abu Lahab da kuma Abdullah ibn Abi Umayya. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce masa, ya am qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah, ya kai babbana ka faɗi kalmar la ilaha illallah, kalma ce da zan baka kariya da ita a wurin Allah. Waɗannan mushrikai guda biyu da suke tare da Abu Talib sai suke ce masa, a targhabu an millati Abdul Muttalib, shin yanzu za ka kyamaci addinin mahaifinka Abdul Muttalib, wanne ne addinin mahaifinsa na bautan gumaka? Zai kyamaci addinin mahaifinsa ya dawo addinin annabi, sabon addini? to sai bai faɗi wannan kalma ta la ilaha illallah ba, yace huwa ala millati Abdul Muttalib, shi yana kan addinin Abdul Muttalib. Wa aba an yaqula la ilaha illallah, sai ya ki ya faɗi kalmar la ilaha illallah har ya mutu akan shirka. To in mun kula da mutane guda biyun da ambatansu ya gabata, Abu Lahab da Abdullah bin Abi Umayya, za mu ji sunan mahaifinsa ya yi shige da sunan mahaifiyar Ummu Salama, wadda ita ma sunanta Hindu bintu Abi Umayya. To tambayarsa, shin ita Ummu Salama tana da dangantaka da wancan Abdullah bin Abi Umayya? Eh, tana da dangantaka, dan uwanta ne, ubansu daya, dan uwanta ne, ubansu daya. To amma shi Allah masa tawfiki da musulunci, gashi dai ya hana Abu Talib karban musulunci gurin annabi, amma shi kuma ya karbi musulunci. Domin lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya fita a shekara ta 8 bayan hijira, zai tafi Makka, zai je fathu Makka. To a daidai wannan lokaci shi Abdullah bin Abi Umayya ya fito daga Makka. Kusan bayanin da malaman tarihi ke yi shine, cikin mushrikai babu wanda ya washe annabi kamarsa shi Abdullah bin Abi Umayya, ba wanda ke nuna wa annabi gaba da kiyayya kamarsa. To a daidai wannan lokaci da annabi ya fita, ya kusa isa garin Makka, shi kuma ya fito daga Makka, sai suka haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallam. Yayi kokarin yayi magana da annabi, annabi ya kauda kai bai saurare shi ba, saboda yanda annabi ya san gabarsa da kiyayyarsa a gare shi, sai annabi bai ba shi fuska ba. To shine sai ya shiga gurin ƴar uwarsa, da yake da ƴar uwarsa aka fito, ita ce Ummu Salama. Sai ya kama kafa a gurinta, yayi kamun kafa a gunta akan ta nema masa alfarma gurin annabi, yana sai magana da annabi. To ita kuma sai ta masa kamun kafa gun annabi sallallahu alaihi wasallama, annabi sai ba shi dama ya zo ga annabi. To anan dama annabi duk wanda ya zo gare shi, farkon abin da yake fara yi yana tallata masa musulunci, fatan Allah ya sa ya musulunta, yana tallata masa take karbi musulunci, kenan kamar akwai alamun nadama tare da shi. Ya karbi musulunci, kuma musuluncinsa yayi kyau, sannan kuma bayan musuluncinsa yayi kyau sai yayi kyakkyawan ƙarshe. Domin annabi da ya tafi fathu Makka, da shi aka je aka bude Makka, bayan an yi fathu Makka, annabi ya wuce yakin Hunain da Ta'if, ya je an halarci yakin Hunain da shi, a yakin Ta'if yayi shahada. Kaga duka da musuluntarsa da mutuwarsa bai wuce wata uku zuwa huɗu ba, kuma mutuwar tasa ma shahada. Kaga wannan ba karamin rabo ba, ya kare rayuwarsa duka a shirka da bautan gumaka, daga bada annabi sallallahu alaihi wasallama, kuma ƙarshensa yayi kyau. Dama shi ne kyakkyawan ƙarshe ake fata, inda wanda suka fita yaki ana cewa tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un walakin la tashkurun, a wani guri kuma bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaquna. Kun ga shi yayi babban rabo, ya kare rayuwar a safan Allah da shirka, kuma ƙarshen rayuwarsa Allah ya masa tawfiki. Shi yasa idan ka ga mutum akan harkar banza, karka la'ance shi, baka sanya ƙarshensa zai kasance. Sannan in ka ga mutum kan harkar alkhairi, karka masa tazkiya, mun san tazkiya, ka masa shaida cewa wani ɗan aljanna, wannan kuskure ne, ba a sanya ƙarshensa zai kasance. Al'amalu bil khawatim, ƙarshe shi ne kowa fatansa ya yi kyakkyawan ƙarshe. Idan Allah ya azurta bawa da kyakkyawan ƙarshe, ya yi rabo duniya da lahira, a ce ka mutu akan aikin alkhairi, akwai wani malami da na sani kuma ina ga za ku san shi, yana karantarwa a Afirka TV Harare Garki, ban sani ba ko an akwai wanda ya gane. Akwai wani malami Harare Garki haka yana karantarwa a Afirka TV, akwai wanda ya taba kallon shirinsa. Na'am, yan kaba kwarai ka san shi, yan kaban nan yana sallah ya rasu a ikon Allah. Labarin da ake bayarwa shine tsohon shugaban kasa Muhammadu Buhari ya rasu, har yayi ta'aziyya ma waɗanda ya kamata yi wa ta'aziyya, wanda yake da alaka da su da suke kusa da shi Buhari. Yayi musu ta'aziyya, amma sai da aka burne shi kafin a burne Buhari. Kaga ikon Allah, inda Buhari bayan rasuwarsa sai da aka zo da shi, sannan aka zo aka yi jana'izarsa. Shi kuma yayi ta'aziyya yau, washe gari yana sallah asuba kafin yayi tahiyya ya rasu. Yana zaune zaman tahiyya, yana tahiyya, sai aka ga tahiyyar da ta yi tsayi, turu bai yi sallama ba kuma yana zaune. Can aka ga kai ya kare, aka ce subhanallah, aka taba shi kenan rai ya tafi a cikin sallah. A ga wannan alama ce da take nuna rayuwa ta yi kyau, a yadda ganin ido ke nuna mana. To haka shi ma wannan Abdullahi bin Abi Umayya, bayan musulunta sadakaɗan kuma ya je ya yi shahada a Ta'if, shi ne wanda ɗaya daga cikin mata maza, mun san mata maza shi ne a Larabci ake cewa kunfa mushkila, wanda shi akwai alamomi na mace jikinsa, akwai kuma alamomi na namiji, abubuwan halitta na namiji da na mace. To galibi irin wannan zaka tarar ba shi da sha'awa, to sai zamanto ana ɗaga masa ƙafa ya shiga gurin mata. To da aka zo fita yakin Hunain, sai ya samu wannan Abdullahi bin Abi Umayya, sai yake ce masa, gobe in Allah ya kai mu aka je aka yakin Hunain, Allah ya ba da nasara aka yi galaba, wa ƙabilar yankin Hunain, ina maka wasiya da in an tashi raba ganima a baka wanci, saboda tana da kyan halitta, tana da kyan diri, da ƙabilar Ghailan, a baka wanci don in ta tashi tahowa tana tahowa da hudu, ta juya da takwas. Wannan kalmomi ne na basa wanda in an tashi za a ma fassaransa, kai ba za ka sani ba sai wanda suka san wannan yaren. Kaza akwai kalmomi na batsa wanda suke masu buɗaɗɗun idanu, to suka san yarensu, kai da ba harkarka ba ce ba za ka sani. Wai in ta tashi tahowa tana tahowa da hudu, ta juya da takwas. Annabi yana ji ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, wannan ashe ya san waɗannan abubuwan kenan, alama nuna ya san mace. Ya ce to daga yau kar ya sake shiga kan mata, sai aka hana shi shiga kan mata, da an bar shi yana shiga. Wanda ayat Qur'ani ta faɗi ulul irbati minar rijali, wanda ba su da sha'awa daga maza su ma babu laifi su shiga kan mata ko da ba su da hijabi. To wannan da aka fahimci yana da hatsari, ko da shi ba shi da sha'awa zai je yana suranta matan ma waɗanda su lafiyayyu ne, to sai aka hana shi shiga gurin mata tun daga wannan lokaci. To shi kama Abdullahi bin Abi Umayya ma ya yi shahada, duk da dai shi ya suranta ma wannan matar, to amma kuma ya yi shahada, Allah ya azurta shi da yin shahada. To wannan kusan a takaice kenan. Shi Abdullahi bin Abi Umayya ya hada dangantaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, domin mahaifiyarsa babanin manzon Allah ce, mahaifiyarsa babanin manzon Allah, mahaifiyarsa Atikatu bintu Abdul Muttalib ita ce mahaifiyar Abdullahi bin Abi Umayya. Atika ƴar Abdul Muttalib, ƴar uwar mahaifin annabi ce, Abdullah bin Abdul Muttalib. To kaga kenan mahaifin annabi kawu ne ga Abdullah bin Abi Umayya, yayin da mahaifiyar Abdullah bin Abi Umayya baba ni ce ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kenan dan kawu ne da dan baba da shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To kuma daga ƙarshe Allah madaukakin sarki ya rubuta masa musulunci, kuma musuluncin sa yayi kyau, yazo yayi kyakkyawan ƙarshe. To wannan a takaice bayani dangane da amsar tambayar da ta gabata makon da ya gabata, dangane da Abdullah bin Abi Umayya, ɗaya daga cikin mutane guda biyu da suka hana Abu Talib faɗin kalmar la ilaha wa la quwwata illa billah, yuqalu lahu hudita wa kufita wa wuqita wa tanaha anhu shaytan, rawahu Abu Dawuda wa Tirmidhiyu wa Nasa'iyu wa ghayruhum. Wa qala Tirmidhiyu hadithun hasan. Zada Abu Dawud فيقول يعني الشيطان لشيطان آخر كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي. وانا حديثي عن صمود أنس بن مالك الله مدوكين سركي يدلش يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زن الله صلى الله عليه وسلم يتي من قال يعني إذا خرج من بيتي بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. من زن الله يتي دوان دي يتي يعني إذا خرج من بيتي أدن نبي يعني دي ذو فتارك جدانسا سيفت وانا أدى النبي يتي دوان دي يتي بسم الله توكلت على الله wala haula wala quwwata illa billah, duk wanda ya faɗi wannan addu'a. Yuqalu lahu, za a ce masa hudita, an shiryar da kai zuwa ga hanya wacce take ta gaskiya, ma'ana an shiryar da kai ta farkin addinin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi. Duk wanda ya zo fita daga gidansa yi wannan addu'ar, za a gaya masa haka. Waye zai gaya masa? Wa zai gaya masa? Allah ne? Mala'ika ne zai gaya masa? Mala'ika aka wakilta ga duk wanda yayi wannan addu'ar ya masa wannan bushara. Mun san mala'iku kowane mala'ika da irin aikin da aka wakilta masa. To akwai mala'ikan da shi kawai an wakilta shi iya aikinsa kenan. A duk lokacin da ka zo fita ka ce bismillahi tawakkaltu ala Allahi wala haula wala quwwata illa billah, shi aikin da aka wakilta shi shi ne ya maka bushara da waɗannan lafuzza. Ya ce hudita wa kufita wa wuqita, kalmomin nan guda uku zai gaya ma duk wanda ya wannan addu'a. Zai ce hudita wa kufita wa wuqita, mala'ikan zai ce masa hudita, albishirinka, tunda kai wannan addu'ar to an shiryar da kai kan addini, ba za ka bata ba, kana nan kan addini na musulunci, addinin Allah madaukakin sarki wanda ya aiko manzansa da shi. Bishara ta farko kenan da wannan mala'ika zai yi ma wanda yayi wannan addu'ar yayin da yazo fita daga gidansa. Bishara ta biyu zai ce masa wa kufita, kuma duk wani abu mai ci maka tuwo a ƙwarya an iyan maka shi, duk wani ƙalubale da zai tinkare ka an kare ka daga shi, shine wa kufita. Wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu, wanda ya dogaro ga Allah, Allah ya isan masa. To saboda haka Allah madaukakin sarki zai isan maka, zai kare ka, zai kange ka daga duk wani abu da zai zamanto ƙalubale gare ka. Wannan bishara ta biyu kenan. Sai bishara ta uku zai ce masa wa wuqita, kuma an kare ka daga duk wani abokin gabanka. an kare ka daga duk wani abokin gaban kai. Waɗannan gusharori ne guda uku ga duk wanda yayi wannan addu'ar yayin da yazo fita daga gidansa mala'ika zai masa mala'ika ne da Allah ya wakilta ta kanas dan yin gusharori ma duma sai wannan addu'ar yayin da suka zo fita daga gidajensu. Bushara ta farko zai tabbatar maka cewar an shiryar da kai kan wannan addini na musulunci, ma'ana kafarka ba za ta goce ba. Fitan nan da za ka yi duk inda za ka je har ka je ka dawo kana nan kan turba addinin musulunci, an shiryar da kai. Sannan bushara ta biyu, duk wani abu da zai tinkaro ka na ƙalubale wanda rai baya so, ƙalubale a duniya ko a lahira. In muka ce a duniya abin da ya shafi taɓa gangan jikinka ko ya shafi taɓa dukiyarka, to za a kare ka daga wannan ƙalubale. Wannan duniya kenan. Lahira kuma duk wani abu da zai iya taɓa maka addinin naka, barazana da zai kawo ma hari a addininka, shi ma an iyan maka wannan barazana. Sai bisharar ta ƙarshe da yace wa wukita, kuma an maka garkuwa, an baka kariya ga duk wani abokin gaba wanda yake kokarin ganin bayanka, mai cin kafarka, mai maka hassada, mai fito na fito da kai, za a kare ka daga sharrinsa. Mai kokarin ganin bayanka, za a kare ka daga sharrinsa. Mai kokarin ya ga ya lalata ma dukiyarka, za a kare ka daga sharrinsa. Idan mun kula, akwai bambanci tsakanin na biyu da na uku. Na biyu ƙalubale da zai tunkaro ka, an kare ka daga shi. Na uku kuma duk wani makiyinka, sawa'un cikin mutane ne ko aljanu, za a maka katangan ƙarfe tsakaninka da shi. Wannan duka a lokacin da kai wannan addu'a yayin da ka zo fita. Kenan yin wannan addu'ar yana da tasiri guda biyu. Tasirinsa na farko, bayan ka yi addu'an an kare ka daga waɗannan abubuwa guda uku. Sannan tasirinsa na biyu, annabi ya ce wata na ha'anhu shaitan, shaitan zai nisanci wannan bawa. Kenan wannan bawa babu rabon shaitan tare da shi. Wane irin shaitan? Iblis, inji wasu malaman. Wasu malaman suka ce a shaitanin ka kai. Mun san kowa yana da shaitan. Kowa yana da shaitan. Haka annabi ya ba da labari. Yace ma min ahadin illa wa lahu qarin. Babu wani cikin bayin Allah face yana da aboki shaitan da yake tare da shi, mai ingiza shi ya aikata aikin sharri. Sabansa suka ce hatta anta rasulullahi, annabi ya ce hatta ana walakin ni uintu alaihi. Yace hanni ni ma ina da shaitan, sai dai ni an taimake ni a kansa, na yi galaba a kansa, ba zai ingiza ni ga sharri. Bambancin na annabi da namu, mu namu kullum zai na tura mu yana ingiza mu ga sharri. Na annabi kuma ba shi da tasiri, ba shi da katakus. An sa annabi ya yi galaba a kansa tun annabi yana ƙarami. Annabi sallallahu alaihi wasallama yana ɗan shekara huɗu, mala'ika Jibrilu sun zo da wani mala'ika, suka ɗauki annabi sallallahu alaihi wasallama suka tsaga kirjinsa, suka fitar da wani gudan jini, sai suka nuna annabi suka ce hadha hazzu shaitani min, wannan shine rabon shaitan daga gare ka, sai suka yadda shi. Kenan yanzu shaitan ba shi da rabo a jikin annabi, saboda rabon shaitan din an cire daga zuciya annabi, an yadda shi. Saboda haka yanzu babu wani abu tattare da annabi na rabon shaitan. Shi yasa duka ayyukan annabi 100% da daidai, saboda babu kuskure, babu shaitan. Duk maganganunsa 100% daidai ne, aikinsa daidai ne, mu'amalarsa daidai ce 100%, babu kuma wanda ya samu wannan a wannan al'umma ta annabi sai shi shi kai. Duk wani mahaluki da ka sani yana kuskure, yana daidai. Shi yasa ba a fifita maganan wani akan ta annabi sallallahu alaihi wasallam. Saboda wannan nan zai iya kuskure, amma annabi kuwa baya taba kuskure. Saboda me? Saboda babu shaydan bara ban shaydan tare da shi sallallahu alaihi wasallam. To nan da aka cewa tanaha anhu shaytan, shaydan zai nisance shi. Wasu malaman suka ce shaydanin sa, shaydanin da aka wakilta tare da shi. Kuma mun san a duk lokacin da shaydan yayi tasiri akan bawa, to bawa ya shiga uku. Allah ya ce wa man yakuni shaytanu lahu qarinan fasa'a qarina, wanda shaydan ya zama abokin sa, ma'ana yana sauraron shaydan din wanda aka wakilta tare da shi. To wannan abota ta yi muni, saurarensa da yake firda wannan sauraro. To mu duba wannan addu'o'in mu, mu gani. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya ce bismillahi tawakkaltu ala Allah, bismillahi da sunan Allah, wannan gabar addu'a ta farko ce da sunan Allah, ma'ana yanzu zan fita daga gida tare da ambaton sunan Allah. Bawa yana so fitan nan da zai yi, Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya albarka cikin fitar tasa, shi yasa ya zamanto ya ambaci sunan Allah, yana neman Allah ya sanya albarka cikin fitar. Bismillah, da sunan Allah zan fita daga gidana, fatan Allah madaukakin sarki ya sanya albarka cikin fitan nan da zai yi. Tawakkaltu ala Allah, na dogara ga Allah. Wannan shine dalilin da ya sanya mawallafin wannan littafi ya kawo wannan hadisi karkashin wannan babu. Tawakkaltu ala Allah, na dogara ga Allah, fitan nan da zan yi na dogara ga Allah subhanahu wa ta'ala, abubuwan da zan je yi ya taimake ni, shi kadai na dogara da shi wajen neman agaji da taimako bisa ga wannan fita da zan yi. Sawa'un gurin sana'a mutum zai je, zai tafi gona ne, zai tafi kasuwa ne, gurin aiki zai tafi, yana nema Allah ya sa albarka cikin fitar tasa, kuma ya dogara ga Allah bisa ga wannan fita da zai. Wala haula wala quwwata illa billah, babu wata dabara kuma babu wani karfi sai daga gurin Allah, babu wani mai dabara, babu wani mai karfi sai da taimakon Allah. Duk wata dabara da ka sani ba za ta yi amfani ba, duk wani karfi da ka sani ba zai amfani ba, sai wanda Allah ya taimaka dabararsa ta yi amfani, sai wanda Allah ya taimaka karfinsa ya amfani. Waɗannan addu'o'i wanda suke da gaɓoɓi guda uku, annabi ya bayyana mana falalarsu, ta yadda duk wanda ya yi an wakilta mala'ika da zai masa bushara cewar an shiryar da shi, sannan kuma duk wani ƙalubale da zai tinkare shi an iyan masa wannan ƙalubalen, sa'annan kuma an kare shi daga sharrin maƙiya, sannan shaydan zai nisance shi. Wannan hadisi rawahu Abu Dawud, Abu Dawud ne ya rawaito hadisi din. Ɗaya daga cikin malamai ya ce akwai alaka tsakanin gaɓoɓi guda uku na wannan addu'a, gaɓa ta farko bismillah, gaɓa ta biyu tawakkaltu ala Allah, gaɓa ta uku wala haula wala quwwata illa billah. Ya ce akwai alaka tsakanin waɗannan gaɓoɓi guda uku da kuma bisharar da mala'ika zai yi ma wanda ya yi wannan addu'a, su ma mun kula bishara ce guda uku. Bishara ta farko hudita, bishara ta biyu hufita, bishara ta uku wukita. Mun ga bishara guda uku ko, kamar yadda addu'o'in su ma guda uku. To yadda addu'o'in suke gaɓoɓi uku, bishara su ma suka zo gaɓoɓi uku. To kowace gaba idan ka ɗauka ta addu'ar, za ka ga tana da alaƙa da gabar bishara a wannan bangare. Shi yasa busharorin suka zama uku kamar yadda addu'o'in ku. Idan ka dauki gaba ta farko ta addu'ar, zaka ga tana da alaka da bushara ta farko. Idan ka dauki gaba ta biyu ta addu'ar, zaka ga tana da alaka da bushara ta biyu. Idan ka dauki gaba ta uku ta addu'ar, zaka ga tana da alaka da bushara ta biyu. Yanzu mu dauki gaba ta farko ta addu'a. Da aka ce bismillah, wata gaba take da alaka da shi cikin gabobin busharar nan guda uku da muke da shi. Udita, udita ko uditan nan bushara ake yi wa bawa cewa an shiryar da shi. Ya ake ya samu shiriya? Albarkar fadin sunan Allah bismillah. Tunda ai shiryar tana hannuwa, tana hannun Allah. Shi yasa kake cewa ihdinas siratal mustaqim a suratul fatiha. Man yahdillahu fa huwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyan murshida. Allah ya ce annabi, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Kai baka shiryar da wanda ka so, sai dai Allah madaukakin sarki shike shiryar da wanda ya ga dama. To in mun kula zamu ga akwai alaka na sosai tsakanin ambaton sunan Allah da shiriya, saboda shiriyar ta Allah ce. Yanzu kana ambaton sunansa dan ya shiryar da kai, shi yasa za a ce masa hudita, an shiryar da kai. Me yasa? Saboda ya ambaci sunan mai shiryarwa, shi ne Allah. A yana daga cikin sunayen Allah Alhadi ko Alhadi, haka ne, mai shiryarwa. Wannan ita ce alaka tsakanin ambaton sunan Allah bismillah lokacin da ba a zo fita daga gidansa, da kuma busharar da za a masa cewar ku fita. To sai gaba ta biyu ta addu'ar, cewa da bawa zai yi tawakkaltu ala Allah. Wannan gaba ta biyu kenan ta addu'a. Idan muka kula za mu ga yana da alaka da kalmar ku fita ko an isan maka, an iyan maka. Wa man yatawakkal ala Allahi shine kufita, ma'anar kufita, an iyan maka. Wanda ya dogara ga Allah, Allah ya iyan masa. Hasbuhu da kufita ai ma'anar su shigan daya, ko kuma ma'anar su daya, kalmomi ne guda biyu na larabci amma masu ma'ana guda. To yanzu duk wanda ya dogara ga Allah, Allah ya isan masa. To shi yasa mala'ikan zai ce masa wa kufita, kuma an isan maka, an iyan maka, duk wani kalubale da zai tinkaro ka. Kun ga alaka sosai tsakanin dogaro ga Allah da iyan wa bawa daga kalubale da zai tinkare shi. To sai gabar addu'ar ta ƙarshe, wala haula wala quwwata illa billah, yana da alaka da wukita. Wukita, an kare ka daga makiyanka. Duk ƙarfin da makiyi ke da shi, duk dabarar da makiyi ke da shi na yaga bayanka, to tunda ka nemi taimakon wanda dabaru ba sa aiki sai da ikonsa, ƙarfi baya aiki sai da ikonsa, to an kare ka daga duk wani mai ƙarfi da zai iya cutar da kai. An kare ka daga duk wani makirci na mai dabara, mai lissafi da zai iya cutar da kai. Wannan shine alaka, ita ce alaka tsakanin wala haula wala quwwata illa billah da busharar mala'ika da kancewar wa wukita. Abin ya fito kamar dai bai fito ba, ko ya fito? Tunda ai masu cutarwa galibi zaka tarar masu ƙarfi ne, ai mara ƙarfi ba zai iya cutarwa. Sannan kuma mutum zai iya amfani da baiwar da Allah ya masa ta basira da wayo, ya damfari wanda yake ga mai ragaggen wayo, ya masa 419. To wayan daga gurin wani? Daga gurin Ubangiji. To yanzu ka nema gurin wanda ya ba ma mai wayo wayo da zai yi cuta da wayan a kan ya kare ka, to ya kare daga wayan da za a iya cutar da kai da wannan wayo. Wanda zai cutar da kai da ƙarfi, ka nema daga gurin wanda ƙarfin ba zai iya aiki ba sai da ganin damansa, sai da ikonsa. To yanzu za a kare ka daga duk wani mai ƙarfi da zai iya cutar da kai. Shine ma'anar wala haula wala quwwata illa billah. Babu wata dabara, ba wani ƙarfi da zai tasiri sai daga Allah madaukakin sarki. To sai a ce masa wukita, an kare ka daga duk wani mai dabara da zai iya damfararka. an kare ka daga duk wani mai karfi da zai iya danne ka shine wawqita ma'anar wawqita to sai zaman to gabobi guda uku na addu'ar suna da alaka da gabobi guda uku na bushara da za a yi wa wanda yayi ma wannan addu'ar anan zamu fahimci abubuwa guda biyu abu na farko zamu fahimci muhimmancin yin wannan addu'a a duk lokacin da bawa yazo zai sa kafar sai fita sawa'un unguwa zai je kasuwa zai je gurin sana'a zai je a fita zai yi gaba ɗaya ya bar garin to yayi wannan addu'o'i guda uku insha Allah zai fita ta nasara kuma duk inda zai je dawo salin alin babu wani firgici ko tashin hankali ko kalubale da zai tunkare shi ko ya same shi abu na biyu da zamu fahimta daga wannan hadisi zamu fahimci muhimmancin dogaro ga Allah subhanahu wa ta'ala da kuma muhimmancin maida al'amari ga Allah subhanahu wa ta'ala du mai dogaro ga Allah ba shi da matsala a rayuwa du mai maida al'amari ga Allah ubangiji zai shiga cikin lamarinsa saboda haka ƴan uwa du abun da mutum ya sa gaba ya dogara ga Allah zai nasara cikin wannan abu du wani kalubale da ya tunkari musulmi ya nemi agaji da taimakon Allah insha Allah Allah zai agaza masa wannan hadisi rawahu Abu Dawud wa Tirmidhi Abu Dawud da Tirmidhi suka rawaito hadisi wan Nasa'i da ma Imam an-Nasa'i wa ghayruhum da wasunsu yanan a cikin ashabu sunan al-arba'a ma abota sunan guda hudu Abu Dawud da Tirmidhi Nasa'i ibn Majah Ibn Majah ne kawai bai fidda hadisin ba uku nan duk sun fitar ashabu sunan guda uku Abu Dawud da Tirmidhi Nasa'i duk sun fidda hadisin cikin sunan dinsu wa qala at-tirmidhi imam at-tirmidhi yace hadithun hasan hadisi ne wanda yake ne wa kana ahaduhuma ya'ti an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam wal akharu yahtarifu fa shaka al-muhtarifu akahu lin-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fa qala la'allaka turzaqu bihi رواه الترمذي بإسناد صحيح على شرط مسلم وانا حديثي نا 85 شيما دي ان سامو دغا انس بن مالك كما حديثن ده يغباتي شي حديثن ده يغباتي شي شيما من كولا زامو غا دغا انس بن مالك دين اكا سامو شي yake bada labari cewa kana akhawani ala ahdi annabi sallallahu alaihi wasallam ɗan uwa guda biyu a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa da kani ke dai bada labarin ɗan uwa guda biyu a zamanin sallallahu alaihi wasallam wa da kani wa kana ahaduhuma ya'ti annabi sallallahu alaihi wasallam dai daga cikin ɗan uwa guda biyun nan ya kasance kullum ba shi da wani aiki da ya wuce zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna a majalisin manzon Allah tun farar safiya har yamma wannan aikin sa kenan gobe ma haka zai zo ya zauna a majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har yamma jibi ma haka kenan shi ba zuwa kasuwa ba zuwa neman na kansa wal akhar yahtarifu ɗayan kuma shi dan kasuwa ne yana fita je kasuwancin sa zai je bata rabin wuni ko bibisa uku wuni a gurin kasuwancinsa sai zo ya danyi awowi tare da manzo Allah sai ya tafi gida to abinda dan uwansa yake yi sai yake ga bai dace ba kada dan uwansa ya zama ci ma zaune mai tunda ba zuwa kasuwa ko kenan yanzu wata kin sai abinda shi dan uwan ya samu shine zai zo ya san masa shi kuma kawai zai je ya wuni ne a gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ke ga hakan kamar bai dace tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da su akan neman na kashin kai cikin hadisi yace li an ya'ti ahadukum hablahu, dayan ku ya je da igiyarsa, wa yahtati ya je ya yo ice, ala zaharihi a gadon bayansa, ya zo ya siyar ya samu abin da zai ci. Annabi yace ya fi masa alkhairi an yas'ala an-nasa a'tuhu aw mana'uhu, ya fi masa alkhairi akan ya je na roƙon mutane in sun ga dama su bashi, in sun ga dama su halishi. Ma'ana ya je nema da kansa ya fi masa alkhairi. Kaga annabi ya kwadaitar da su akan neman halaliyarsu. Sannan Allah madaukakin sarki ya ce fa'idha qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. In an kare sallar juma'a, qudiyatis salatu, in an kare sallar juma'a, watsu a ban kasa, fantashiru fil ardi, watsu a ban kasa, wabtaghu min fadlillah, ku je ku nema daga falala Allah. An kasuwa ya je kasuwancinsa, mai sana'a ya je sana'arsa, manomi ya je nomansa, wabshi ne ma'anar wabtaghu min fadlillah, saboda waɗannan duka falalar Ubangiji ce. Dukiya falala ce ta Ubangiji, abinci falala ne na Ubangiji, saboda haka ku je ku nema daga falalar Ubangiji. Kaga nassi na Alkur'ani ya faɗaitar kan neman na kashin kai, kamar yadda nassi na hadisi. To sai wannan dan uwa nasa da yake zuwa yi kasuwa, sai ka ga ai shi kuskure yake, tunda shi ba zai je nemi na kashin kansa ba, kawai kullum zai zo tun farar safiya yana tare da annabi har magari. Sai ke ga kamar ya kauce. To shine fashakal muhtarifu akahu linnabi sallallahu alaihi wasallam, wannan dan kasuwar sai ya je ya koka dan uwansa gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yace ya rasulullah, dan uwan nan na ba ya fita ne ba, kullun sai dai ya zo ya zauna a gurinka tun farar safiya har dare. To wani martani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mayar. Faqala, sai manzon Allah ya ce la'allahu la'allaka turzaqu bihi. Mun ji martani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah ya ce zai iya yuwa la'allaka, kai da kake fita ka je kai kasuwancin, da kake ganin sa kamar ci ma zaune, tayu ana albarka, ana sanya albarka a kasuwancin naka saboda shi, taimaka masa da kake, ciyar da shi da kake, ɗawainiyarsa da kake ɗauka, ana sanya maka albarka a sababin haka. Zai iya yiwuwa ɗawainiyarsa da kake ɗauka, ciyar da shi da kake yi, Allah ke sanya maka albarka cikin kasuwancinka, me muka fahimta? Na'am, yanzu idan zai samu ribar 1,000 a wuri, saboda wannan dan uwa nasa da yake ciyarwa, sai Allah ya bunƙasa masa ya haɓaka masa sai ya samu ribar 5,000. Kai din da kake kasuwar kake ga ci gaba, kake ga albarka, ta yi dan uwankan nan da kake ɗaukar ɗawainiya a santsinsa, a sababinsa, Allah ke bunƙasa maka, yalwata maka, shine la'allaka turzaqu bihi, zai iya yiwuwa kai din a sababinsa ake azurta. To ƴan uwa, wannan zai nuna mana muhimmancin ɗaukan ɗawainiyar na kusa dangi. Idan kana da hali, mutum ba zai ɗora kansa abin da ya fi ƙarfinsa ba. In kana da hali, ka rungumi ƴan uwanka, ka rungumi danginka, kai ne cinsu, kai ne shansu, kai ne buƙatunsu. Zai iya yiwuwa ɗawainiyar da kake musu, Allah ke bunƙasa maka dukiyar, Allah ke haɓaka maka dukiyar. Wannan na farko ke. Na biyu, daga cikin abubuwan da za mu fahimta, idan mutum na ƙoƙarin karatun addini kuma samunsa ya kasa, abin da zai ce fi ƙarfinsa, rungume shi, tayu rungumarsa da kai, ciyar da shi, yi masa ɗawainiya, yi masa hidima, Allah ya bunƙasa maka, ya yalwata maka arziki. Tunda shi wannan ilimi yake zuwa ɗauka gurin Annabi, sai ɗaukan ilimin ya ɗauke lokacin ya je nema, ɗan uwansa kuma sai yake ciyar da shi, To amma sai yake ga kamar ya zama ci ma zauni shine koka annabi. Annabi ya ce karka daga hankali, kwantar da hankalinka, ci gaba da yi masa ɗawainiya, ci gaba da ci da shi. Zai iya yiwuwa arzikin da kake gani a sababinsa kake gani wannan arziki. Kenan za mu kalli abin ta fuskoki biyu. Fuska ta farko, dangi idan an rungume su, musamman in ba su da shi, kai ko musamman kana da shi, kar mutum ya ɗora kansa abin da ya fi ƙarfinsa. Ina fata mun gane bayani. Wannan hadisi rawahu at-Tirmidhi bi isnadin sahihin ala shartin muslim. Imam at-Tirmidhi ya rawaito hadisin da sanadi ingantacce bisa ga sharadin Imam Muslim. To ƴan uwa, gabanin mu karkare bayani. Menene mecece alaka tsakanin wannan hadisi da babin nan da muke karatu cikin sa? Tawakkali. To taya? Na'am. Ya yi tawakkali da Allah. Na'am. Na'am. Sai rigaka. Akwai me wata amsar bayan wannan? Na'am. Haka. Wato yana da yakinin cewar tunda yana tare da manzon Allah zai ɗauki ilimi, zai ɗauki hadisi, Allah ba zai taɓar da shi ba. Wannan haka shi ne alaƙar hadisin da kuma babin, tunda babi ne da yake magana kan yaƙini da tawakkali. Yana da yaƙini cewar Allah ba zai taɓar da shi ba, sannan kuma ya dogara ga Allah subhanahu wa ta'ala. To sai mu tsaya a wannan gabar abubuwan da muka faɗa na dadai. Allah ba mu ikon amfana da su. Abubuwan da muka faɗa bisa kurakurai ko kuma tuntuɓen harshe, Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mana. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.